وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة مريتينا لا ربا أشرين دا شدا قوتها رمضان تشكرة تدبو إيدا تريه دودة أربعين دا شدا هجرا من زان الله صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة ذو مدينة wanda ya daidai da 26 ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Usman Abuja kamar yadda sanarwa ta gabata yau ita ce ranar da zamu rufe wannan tafsiri na wannan shekara bisa ga kaddarawar Ubangiji a bara cikin hikimar Allah muna karatu muna samun tambayoyi da haka muna karatu muna amsa tambayoyi amma bane cikin kaddarawar Ubangiji sai ajiya ne tambayoyi suka zo ga su himma hannuna kuma kamar yadda aka saba dai bisa ga al'ada tambayoyin su muke fara amsawa sannan sai mu yi karatu wata guda lalle ya kamata a ba mutane dama su yi tambaya akan abubuwan da suka shige musu duhu to da fata Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amsa daidai amin ni tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah yace malam mahaifin mu kafin ya rasu ya bawa yayuna maza guda biyu kowanne gida amma akwai sauran ni da yayana guda daya sai kuma sauran yaya mata guda 10 to amma kafin ya rasu ya rubuta wasiya akan gidaje guda biyu da ya bari cewa ni daya yayana daya sauran abin da ya bari sai a raba da kowa wannan raban yayi malam ko da gyara Allah ya mai da malam gida lafiya to na san abin da ya taso da wannan tambayar fassara fadin Allah madaukakin sarki da muka yi a cikin karatu ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyya lokacin wasiya na yi bayanai makamantan wannan la'alla sun suka motso mai tambayar yayin tambaya to a kaida gaskiya duk mutumin da zai ci gado ba a yi masa wasiya kaga kenan maganar ku da kai da yayanka da yayin muku wasiya cewa ku a ba ku sauran gida guda biyu wannan ya saba kaida mun karanta hadisin Abu Dawud manzo Allah yake inna Allaha aqa kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris Allah ya riga kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ba duk mai gado kuma shine malamai suka ce wannan aya hukuncin ta yanzu an shafe shi in dai ga magaji ne to ba a wasiyya an gane ko to kaga wannan kuskure na farko kenan cikin wasiyyar mahaifinku Allah ya ji kansa da rahama magana kuma wasu da yawa kyauta bai yi wa wasu ba nan ma an samu matsala wanda ita wannan matsalar ta farko ita ce ta haifar da wannan matsalar ta biyu yana ta kokarin yayi kobarin din abin da ya faru ne a can yanzu idan mun dauka sauran ƴan uwanku wanda su an ba su gidaje sai suka yadda to kuma an ba ku gida to yanzu kuma maza an fitar da ku sauran mata kuma fa kaga har yanzu akwai matsala kuma mu gane akwai bambancin kyauta da rabon gado a kyauta ba a fifita ƴa mace a da namiji akan ƴa mace daidai ake musu an gane ko azalla sallallahu alaihi wasallam yace ku ji tsoron Allah ku daidaita tsakanin ƴaƴayenku a wajen kyauta kuma annabi yake da zan fifita wani ma a cikin ƴaƴa akan kyauta to da mata zan fifita to amma in dai a kyauta ce babu bambanci tsakanin namiji da mace a gado ne ake bambantawa lil zakari mislu hadhi unsayi to kaga kenan gidaje da mahaifinku ya ba ku su ma mata sai an ba su wannan shine an yi adalci sai an kalli kimar gidajen da komai nasu domin ba kawai a ce an baka gida ba a ba wani gida a Abuja wani a tafi Kano a bashi gida ai kaga ba kimar gidan Abuja ai ba ɗaya take da kimar gida a Kano ba ko to dole gidajen ma in za a raba dole sai an san balu din su sun zama daidai to wannan shine cikar adalci da haka idan yanzu ɗan uwanku sun yadda wannan rabon da mahaifinku yayi kun yadda a tafi a haka ma ka so bibbiyo wanda wannan shine adalci amma fa in kun yadda to abin da ya wuce ya riga ya wuce Allah ya sa mu dace amin ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace Allah ya kara malam da Allah ran ma lafiya amin Allah ya kare mu baki da yace malam yaya ake yin itikafi kuma kwana nawa ne mafi karanci kuma kwana nawa to shi ma wannan na san abin da ya haifar da wannan tambayar mun karanta abin da ya shafi itikafi a karatu wallahi haka magana itikafi ta zo duk da ban yalwata bayani sosai akan itikafi ba saboda galibi masail ne fiqhiya ban shiga cikin su sosai ba itikafi ba shi da mafi karancin lokaci ana iya yin itikafi na minti 10 kawai abinda ake bukata niyya ana iya na wata ɗaya duka kuma itikafi ba dole bane sai a Ramadan ana iya yi a Ramadan ana iya yi a wajen Ramadan amma a Ramadan ya fi falala shi yasa Allah a ƙarshen ayoyin azumi sai ya shigo da maganar sa sai malamai suka ce wannan ya nuna kamar Allah yana nuna kwadaitar da ayi itikafi a Ramadan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisin na Aisha cewa ya kasance yana yin itikafi a watan Ramadan har Allah ya karbi rayuwarsa musamman a goman ƙarshe sannan kuma bayan sa matan sa kuma sun ci gaba da yin itikafi tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malin lafiya da imani amin yace mun karanta cikin suratul baqara aya ta 155 wala nabluwannakum bi shay'in to malam mutum zai iya addu'a kada Allah ya jarabce shi akan yace Allah ya bamu yadda zamu iya eh zai iya shi mala Allah wannan abin da ya ja wannan tambayar mun zo magana akan addu'o'i wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb nace akwai addu'o'in da ba a yi na ta'addanci ko kuma a wancan lokaci na buga mana misalai mutum ba zai roki Allah ce Allah karbi mutu ba wannan ta'addanci ne ba a roƙon Allah wannan saboda abinda Allah ya riga ya zartar ne mutum ba zai ce Allah karin tsufa ba a'a sai dai Allah ka riƙa min lafiyata duk tsufan da zan yi ya zama cewa in tsufa da lafiyata to wannan mutum zai iya wannan addu'a ko kuma yace Allah ka tsawaita rayuwata amma ba wai karbi mutu ba to ire-iren waɗannan addu'o'i babu laifi idan mutum yayi su to haka wannan addu'ar ba za ka ci ba Allah karka jarabce ni sai dai Allah ka bani ikon cin jarabawa to wannan shine tunda jarabawar ma Allah ya riga ya zartacewa sai ya jarabci kowa to amma zai sauƙaƙa wa wani kuma tasa zai ta zama ta yi tsauri addu'ar ka za ta iya sa idan da jarabawar ka mai tsauri ce sai Allah ya sauƙaƙa maka sai ya mayar maka da ita mai sauƙi domin addu'a tana canja kaddara kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya tambaya ta gaba bayin as-sallama yace malam Allah ya karbi ibada Allah ya kara ma ilimi da basira amin sai yace dan Allah malam me hukuncin kiran Allah da sunan Ubangiji shin bai saba wa sunayen da Qur'ani ya bayyana a matsayin sunayen Allah ba to na farko mu fara amsa menene ma'anar kalmar Ubangiji kalmar giji a Hausa tana nufin gida shine Bahaushe yakan ce zaman giji sai mata ma'ana zaman gida sai mata to da haka Bahaushe yakan ce Ubangiji yana nufin mai gida ko mai daki fassara ce ta rabba hazal bait ubangijin wannan daki in aka ce uba a Hausa ba tana nufin haihuwa a koyaushe ba da yawan waɗanda suke jin nauyin su faɗi wannan kalmar suna kalmar uba da aka faɗa ita suke hararuwa ai kamar an jingina wa Allah haihuwa kenan a'a an gane ko Bahaushe yakan ce uban kaza ma'ana jagoran abu kaza ko mamallakin abu kaza an gane ko yanzu misali a ce uban dawa uban dawa me take ne tana nufin wanda ya haifi dawa dawa fa daji kenan ma'ana shugaban mafarauta shine uban dawa ko akan ce uban gari ma'ana shugaban gari uban kasa shugaban kasa ba ana nufin wanda ya haifi kasa ba to da haka kowace kabila kowane yare suna da wani sirri na yaran kamar yadda a cikin karatu ma na gaya mana haka wanda wani na waje ba zai iya fahimtar sirrin yaran ba sai dan cikin yaran sannan mutane ana musu uzuri da abin da suke nufi ba abin da kai ka fahimta ba an gane ko abinda suke nufi da shi ake musu hukunci ba da abinda kai ka fahimta daga wajen su ba. Allah ji ga Malam Abubakar Gumi an taba kawo masa ƙara yana alƙalin alƙalai. Wani ya kawo masa ƙara ya ce wani ne yake masa shege yayi masa kazaki. Domin kalmar shege ana nufin mara uba ko amma a zahirin lafazin ta haka yake ne. To amma Malam Abubakar Gumi da yake gogaggen alƙali ne kuma ya zauna a Kano kusan yawancin karatun sa a Kano yake. Sai ke cewa da wanda ya kawo ƙara yake to in kai ba Kano ne ko in wanda ya gaya maka shegen ba Kano ne to ba kazafi ya maka ba yaban ka yayi saboda su kana in suka ce shege suna nufin gwani wanda ya iya yasa a Kano ne zaka ji an ce wannan shegen malami ba ana nufin mara uba ba ana nufin ƙwararre aje an ce shegiyar yarinya ana nufin kyakkyawa ba ana nufin mara uba ba shegiyar mota ana nufin mai kyau an gane ko to wannan sirrin yare kenan shine abin da Larabawa suke kira asrarul lugha duk wani yare yana da sirri dan ka karanci yare a makaranta akwai abin da baka isa ka sani ba game da sirrin yaren sai ka je ka zauna cikin masu yaren shi yasa za ku ga waɗanda yaren su zauna dan su zada gogewa wasu kalmomin ba yadda ake karanta su a makaranta masu yare suke nufin kayan su ba to wannan kenan daga kalmar ubangiji a wajen bahaushe asali tana nufin rabba hazal bait mai dakin ka'aba ku shine wa Allah to ko larabawa sukan ce rabbu ga Allah kuma sukan ce rabbu ga mai gida sukan ce rabbu ga mijin mace shine manzo Allah yace anta lidal amatu rabbaha a wata riwayar rabbataha daga cikin alamomin tashin alkiyama mata za su rinka juya maza kamar iyayen su ne da suka haife su shine anta lidal amatu rabbaha mace za ta zama kamar uwa ga mijinta kaga maza sun koma sai abinda mazan matan suka ce da su su ne musu biyayya kamar biyayya da da uwa haka wasu malamai suka fassara sannan suka ce rabbul baiti suna nufin mai gida miji ko uban yaya shine wani mai waƙar Larabawa yace idza kana rabbul baiti bidduf da'iban fashimatu ahli albayt kulluhum raqasu idan mai gida ya zama mai kida da kalangu to yaran gida dole su tashi masu rawa kar magana ne barewa bata gudu dan ta yi rarrafe kaifa ma yakunu almurabbi yakunu almurabba yadda wanda yake tarbiya yake haka wanda ake wa tarbiya shi ma yake kasancewa to daka dai wannan babu illa idan bahaushe yayi maka bayani dalla dalla ka fahimta to sai mu duba mu ga sunayen Allah da suka zo a Qur'ani akwai wanda ya saba wannan ka'ida wannan dai daman alafazi wannan Hausa ce ubangiji Hausa ce to amma a Qur'ani akwai rabba hadzal bait kul innama umirtu an a'budu rabba hadhihi albaldati allazi harramaha walahu kullu shay'in wa umirtu an akuna minal muslimin حتنا لإلا في قريش إلا فيهم رهلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت ذاك عند ذاك فسر هذا هو سيد وأن عند أتى في رب هذه البلدة ده رب هذا البيت سيديك تي أبنجد ونن تاكي هو أبنجد ونن قري أنا نفهم مكة ذاك يكما أنا نفهم كعبة أنا بيتكروا بأما إذن كان جنوي فيزوت يكب تكون تابع فأرهك كرك فدا ومن كائدر الديني da amayu da da sunan ar-rahmanu ga Allah ba sai Allah yace ba matsala qulidullaha awidurrahman in kun ga dama ku dina cewa ar-rahman din ku koma cewa Allah su Allah suka yadda da shi amma ba su yadda da sunan ar-rahmanu ba shi yasa lokacin da za a rubuta agreement na Hudaybiya da manzo Allah yace a rubuta bismillahir rahmanir rahim sai suka ce ba mu yadda da ar-rahmanu da ar-rahim ba a cire su sai dai a ce bismikallahumma assalam yace malam bayan gaisuwa malam wadda ya sha azumi saboda jini na haihuwa ciyarwa ne a kanta ko kuma biya jinin haihuwa da jinin al'ada duk hukuncin su hukuncin rashin lafiya ne duk macen da ta sha azumi sakamakon su ramuwar azumi za ta yi wa man kana maridan aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra fa man kana minkum maridan aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra waɗanda kadai suke ciyarwa alladhina yutiqunahu wa alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miski idan ka mace da ta sha azumi sakamakon jinin haihuwa ko jinin al'ada to ramuwa ce akan ta ba ciyarwa ba mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam yace Allah ya kara malan lafiya a ni shin wai malan da gaske sallallahu alaihi wasallam menene ingancin maganar mai tambaya ya burge ni kware da gaske saboda ni a ƙarshe sai ce menene ingancin maganar ma'ana kaga wayayye ne babu gida ji bane ba ya san addini ba a yi sai da ni sai da hujja ba abinda aka ji mutane suna faɗa a gari ba ko duk yawan su wannan baya taba zama hujja in duk duniya za ta haɗu ta faɗar abu amma ba aya ba hadisi shirme ne ba za ka bauta Allah da shi ba kuma bai zama hujja ba ƙarya ko mun dade wanda aka yi ana faɗarta duk yawan masu faɗarta ba ranar da za ta rikida ta koma ne gaskiya kamar yadda gaskiya ko mun kankantar masu faɗarta ko mun dade wanda ake ba a fadarta ko mun nauyinta da ake ji wajen hafada hakan kuma ba zai taba sa ta koma ƙarya ba ƙarya tana nan a ƙaryarta gaskiya tana nan a gaskiyarta to a ka'ida ta addinin musulunci shi duk magana ba a yi sai da ni sai da hujja musamman maganar da ta shafi addini ba ka cewa eh sai da hujja a'a sai da hujja wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun ubangiji yace ahir kar ku fada abin da harshen ku yayi muku dadi na zance ku ce kaza halal ne kaza haram ne in kuka yi haka kuma Allah ƙarya in dai bai fada ba kuma ku sani duk wanda yake wa Allah ƙarya ba zai taba samun arhama ba ba zai taba shiga aljanna ba shine ma'anar la yuflihun domin alfalahu shine alfawzu bil janna wan najatu min nar إن الله تي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون حقا تسيت أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم في عقالهم ونشيني فلا تسيم داو مبادة أمسى أكام أظن لي فلا وأن مغانا تبس أنا فقدت أجاني سوى الله يا دنيا ندن النبي أما إنا آية إنا حديثي با وندي تبقى فلايك هو آية karshe idan kace babu aya babu hadisi ko kace ina hujja sai a nade tabar makunya da hauka sai a ce baya san annabi shine tabar makunya da hauka ni da nane ne ka hujja ni da nane muka kawo min dalili ya dama inna qalbi din annabi ne wato kai a fahimta ka soyayyar annabi tana hukunta duk abin da ka yayo ka gaya masa ba inda soyayya tace duk abin da yazo bakina kawai in ga maka duk a cikin so ne wanda wannan shi ya bayi yau har kazaman kalmomin da ba za a gaya wa mai mutunci ba ma suna iya gaya wa annabi saboda an ba su mummunar ka'ida wacce hankali lafiyayye ma bai yadda da ita ba ballanta na nasi cewa wai da ama da atun nasara fi nabiyihim wa hakum bima shi ita madaha fihi wa hatakini wansu ila zati yi mashi ita min karamin wansu ila zati yi mashi ita min ibali haka al-burda ya faɗa busiri yace wai in dai baka ce annabi dan Allah bane baka ce Allah bane to kuma me ka gaya masa kuma me wannan kuma me hadarin sa yana da yawa a garin Kano aka samu wani mawaki yana cewa annabi mun kama ka annabi mun damke ka sai da su kansu suka fito suna cewa wannan magana ba ladabi saboda a Hausar Kano in ka ce an damke mutum me yake nufi me laifi jami'an tsaro sun kama shi zace annabi mun damke ka to amma kar ku manta Busiri ya ce duk abin da aka ga dama a faɗa Larabawa ne dattijo ne mai shekaru kan ya shiga musulunci shekarar 60 ya shiga musulunci yayi 60 shekarar 120 to lokacin da ya musulunta sai yazo yace da annabi na ga mawaƙan Larabawa sun sa ta gaba suna ta zagi kai mun izini in rinka kare ka manzala bai ce je ka duk abin da suka gaya mun kamar musu ba sai yace a'a je ka samu Abubakar ya gaya maka ya halice shi da kai ka tsaya a inda Allah ya tsayar da kai abin da Allah ya faɗa ka faɗa wanda bai faɗa ba ka ja bakin ka kai su masu wannan suna ɗaukar cewa yabon annabi kamar yabon kowa ne wanda kuma mun faɗa a karatu a baya akwai bambanci sauran mutane a yabansu ane musu ƙarya don a ɗaga darajarsu amma shi manzon Allah da bihi illa zinatun min naqisati yutammimu min husnin idza al-husna qassara wa amma idza kana al-jamalu muwaffaran ka husnika lam yahtaj ila an yuzaffara daga shi to ba daman bai da daraja irin yaban ƴan siyasa ne a ce greda katafila ai kaga an fada ba nauyi in gireda katafila kuma 20 ta kira mutun ya koma gireda ya koma katafila to manzo Hassan yace kyakkyawa dai kamar ka ido na bata taba gani ba kammalalle dai kamar ka uwa bata taba haihuwa ba an haife ka kubutacce an halice ka lafiyayye daga dukkan wani aibin da kan adam yake da shi manzo Allah bai da shi yace kai ka ce Allah ne yace fadi yadda kake so in wannan ko shakka babu baka da wani nasbi da ya fada haka kuma karka dauka cewa in ka fadi wannan shi annabi ka kara masa daraja cutar da shi kai cutar da addinin sa kai ƙarya kai masa kuma a lahira an baka tuba sai kun yi hisabi yaushe na taba gaya maka haka a ina na taba gaya maka haka to wannan yake ta'idar addini Allah ya sa mu kiyaye amin ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam amata wajen tsallaka hanya yaya matsayin azumi na azumin ka yana gargadan niyyarka da ita Allah zai hukunta ka mana in Allah ya dubi niyyarka manufarka ita ce taimaka to koda wani abu ya shigo daga baya Allah na iya yafe maka sakamakon waccan kyakkyawan niyya ta farko da kake da ita idan kuwa kawai da man kama hannun kai ka tsallakar da ita baka ji komai ba sai daga baka tuna to ai mace ce ta kama hannunta to wannan ababul larura ne kamar likita ne ya taba jikin mace babul larura ne wal darura tubihu al mahdura wal darura tuqaddaru bi qadariha al larura mace tana taba jikin namiji namiji yana taba jikin mace nana ummu aqiya da nana rubayya bintu muawis dukkanin sahabbai ne mata sun rayu tare da annabi suka ce mun je yaki tare da annabi sau bakwai bakwai duk da mu akai waɗannan yakokusan sai mai ruwaya ya tambaye su yace to in kun je yaki ku mata me kuke yi sai suka ce kunna nudawil jarha wa naruddul qatla ila al madina mu muke sawa masu rashin lafiya wanda aka jiwa ciwo mu muke sa musu magani ashe kaga ababul larura tun a zamanin annabi mata sukan taba jikin maza dan sa magani suka ce kuma wa naruddul qatla ila al madina mu ake tura dorawa gawawwaki akan jakuna da keken doki da kaza mu mai da su cikin garin Madina da haka wannan ababul larura kenan ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya ba Allah ya sa malan ka cika da kalimatu shahada amin Allah ya sa mu cika baki daya da sai yace mutum ne yake da jinya na rashin jura tsayuwa idan yana sallah a zaune kan kafe ya zo wajen da zai yi sujjada zai iya dungura goshinsa a ƙasa amma tsayuwa ce ba zai iya ba sai ce to idan ya zauna akan kujera yayi sallah yaya sallarsa kaga in akan kujera ne in ya zo sujjada kuma in ba sauka ya ba zai iya sujjada ba ya kafa goshinsa a ƙasa sai dai ya nuni ko to a ka'ida ta shari'a idan kana da larura ya zama ba za ka iya yin wasu abubuwa ba na shari'a to iya waɗannan abubuwan kaɗai su aka yafe maka sauran da za ka iya sai ka yi su idan mutum tsayuwa ce ba zai iya ba to tsayuwa kawai aka ɗauke masa da an yi kabbara har ma sai zamansa idan an gama duk abin da za a yi an yi ruku'u in zai iya ruku'u sai ya miƙe tsaye sai ya ruku'u to sannan ya cika sauran sallarsa gwargwadon yadda zai iya Nana Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da girma ya kama shi yayi kiba to idan zai yi sallah ta dare idan yayi kabbara baya iya jura tsayuwa a lokacin da yayi kabbara har ma sai ya zauna sai ya karatun sa gaba ɗaya a zaune amma idan ya zo inda zai yi sujjada sai ya miƙe tsaye a zai yi ruku'u kai sai ya tashi tsaye sai ya ruku to kai ma da idan ka zauna akan kujerar in an zo sujjada zaka sauka daga kujerar ka kafa goshinka ƙasa kai sujjada to ba matsala an gane ko saboda ita sujjada zaka iya tunda zaka iya Allah bai dauke maka ita ba da haka mu kula da wannan kwarai da gaske a madadin haka a madadin ka sa kujera wanda kujerar kila ta iya hana ka yin sujjada kuma ita sujjada zaka iya to wanda ka yi a zauna a ƙasa akan carpet kaga dai tsayuwa ce da mun ba zaka iya ba sai kai a zaune da mu hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah ce salli qa'iman fa illam tastati fa qa'ida kai sallah a tsayin ba zaka iya ba sai ka zauna to amma duk abin da zaka iya Allah bai dauke maka shi ba abin da ba zaka iya ba shine Allah ya dauke maka ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace ina hukuncin sayan hannun jari ko yin ajiyar kuɗi a conventional banks masu ba da bashi da ruwa da kamfanonin haram kamar na chacha giya kwallon kafa da makamantansu alhalin akwai bankuna masu tsari irin na musulunci a gari yin haka haramun ne matukar akwai bankunan da suke gudanar da tsari na musulunci babu riba kuma ba sa ba da bashi ga masu aikata sabo to haramun ne ka je bankin da yake ba da riba kai ajiya ko kuma ka je bankin da yake ba da bashi shika ga masu aikata sabo ka kai kudin ka can domin in kai haka ka ce maki barna kuma ka ciyar da riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma ita riba duk abin da ya alaka da ita tsinanne ne la'ana Allahu akilar riba wa mutilahu wa katibahu wa shahidai Allah ya tsine wa mai cin riba wanda za a bashi interesting ya ci to Allah ya tsine masa mutilahu wanda zai bayar a cin shi ma Allah ya tsine masa kai me kai ajiya kenan wa katibahu haka duk masu rubuce rubuce a bankunan da nauyin jiki wajen yin abin da ya kamata sai dai idan ya zama ababul larura ya tsaftace duk me yake ci domin abincinka yana da alaka da ibada ka karba ko a ki karba ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi yace ya shek mutun ne ko suka yage sai ya mayar da su tsumma na goge goge hakan daidai ne ko akwai matsala ba matsala idan riga ta tsufa ana iya mai da ita dasa ana iya mai da ita tsumma ai goge goge da ita wannan babu laifi ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum assalamu wa rahmatullahi yace tambaya ta ita ce shin ko yana halatta musulmi ya saya ma kirista ruwan sha ko ya bashi kyautar abinci ga azumi shin kyautatawa ce ko kuma ba da gudunmawa ce ga saban Allah taimakon kirista taimako na yau da kullun ba wanda ya shafi addininsa ba wannan akwai lada ka ba kafiri abinci ya ci akwai lada ka ba shi abin sha ya sha akwai lada ka ba shi tufafi ya sa akwai lada amma ka ba shi gudun mawakkir tumeti zunubi ne saboda wannan taimakon sabo ne to haka hukuncin cin abincin ki yake kirista ya baka abinci na yau da kullun ka ci ba laifi amma abincin kirismeti to wannan na addini ne ba a ci bisa ga ka'idar wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan kamar yadda mun karanta a cikin karatun ba kuma ta ba asar din na na Aisha ko قل انما حرم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله to cikin wannan bayanan ibnu kasir ya kawo asar din na Aisha an tambaye ta za a ci abincin kirismeti take ba ma ci kuma haramun ne ci amma dukkanin wani abin da ba abinci ba mana ba wanda aka girka ba ba wanda aka yanka ba wannan ana iya ci kamar alawa kamar kayan marmari da sauransu mun karanta indai kuna bibiyan mu Aisha ta yi wannan fatawar kuma wannan ita ce fatawar malamai takarda ta ƙarshe mai takardar yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace Allah subhanahu wataala ya kara ma lafiya da imani amin Allah ya kare mu baki da yace dan Allah ko yana halatta miji ya saki matar shi sanadiyar baya jin sha'awarta tambaya ta farko kenan sai ce kuma ba sa jituwa akan abubuwa da dama incompatibility sai ce didda gwargwado tana kokari wajen yin ayyukanta na kula da gida amma wallahi ba na jin sha'awarta malam ko akwai haƙƙinta a kaina idan na sake ta dan Allah ina neman shawara saboda duk ba na jin santa amma kuma ba na san Allah ya kama ni da laifin ta idan na sake ta ko idan na kasa yi mata adalci to da farko maganar cewa mutum yana da zunubi in yi haka ba shi da zunubi yadda ba dole ne kai aure ba kuma ba dole bane ka zauna da mace ba an gane ko ka'idar shine ba cuta ba cutarwa fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan Allah yake ko ku rike mata da kyautatawa ko ku sake su cikin girma da arziki kar ku cutar da su wala tumsikuhunna diraran lita'atadu kar ku rike su kuna cutar da su in kun yi haka kun ketare iyakar ubangiji to amma la'alla barin ba ka wadansu galibi idan namiji ya dade da mace daya tana fita daga ransa kai ma kana fita daga ranta an gane ko to irin wannan abin da zai cire maka damuwar daga rai ya dawo maka da santa sabo kara mata abokiyar zama an fahimta bari mana misali kila yadda zamu fahimta shi dan adam haka Allah ya dabi'arsa yana da kosawa dan adam Allah yake yana da me kosawa ku tambayi waɗanda suka dade da mata daidai zaka ji suna cewa sun zame musu mamu haramai sai wata kaza ce wani sai ai shekara ma ba a sadu ba a kwance ana kwance gado ɗaya ta taba shi ya taba ta amma bai ji komai ba saboda me an dade an saba da juna karamin misali wani abinci ka fi so a duniya to same shi ka dume shi kai ta ci kullun kaga yadda zai zame maka sai yayi ne sai jin shi ka wata ran sai ka ji warinsa ba ta so kanshinsa ba ta so wannan shine abin da ya faru a kissar banu isra'il ana kawo musu nama fa daga aljanna ana kawo musu zuma daga aljanna amma suka ce lan nasira ala ta'amin wahid abinci dai ya ishe mu fad'ulana rabbaka ce ubangijinka yubayyin lana ko yubaddu lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha su da ake kawo musu nama ake kawo musu zuma amma sai suka ce a kawo goruba a kawo tata saboda shi dabi'ar dan adam haka take in ya ci mai dadin ya ci mai dadin ko mara dadin ya ci to zai dawo wa mai dadin da ne da nishadi yana karsashi ina fata an gani da ka shawara ta farko da nake baka kenan lalle ina kyauta zaton yau da gobe ce ta sa Hassan na ta yi mutu a ranka to inda zaka samu wata matar ka kara mata abokiyar zama to insha Allah nishadi zai dawo maka karsashi zai dawo maka wannan shawara ta farko kenan shawara ta biyu idan ba zaka kara aure ba wani lokaci a rinka bawo juna iska ku tambayi mazan da suke tare da matansu da mazan da suke tafiya in sun tashi dawowa ya shaukin su yake duk mutumin da ya tafiya bai dawo ba ya dade bai ga matarsa ba ko mun tsufarta in zai dawo ji yake wajen amarya zai je sabuwa saboda wani dan iskar da aka bawo juna to wani lokaci ka rinka dan bata iska ko ka dan yi tafiya ko ita ma ta dan yi tafiya a dan kwana biyu ba a ganin juna to insha Allah in an dawo irin wannan yana dawo da shauki yana sabunta nishadi to wannan kenan sannan kuma a bata shawarwari ita kuma na kyautatawa da wasu abubuwa wani lokaci rashin kyautatawa abokin zama yana sa kaunarsa sai ta fita daga zuciya ita ba matar da za a same ta a bata shawara lokacin da kuke aure da mijinki yaya kike a wajensa ya kike ganin kulawar da yake baki to ke kuma sai ki duba ki ga ke kuma a lokacin me kike yi domin wani lokaci matan mu musamman na arewacin Najeriya suna da nasu kuskuren shine da yawan mata idan suka haihu da maza sukan rage kula da kansu sai su rinka ganin ai an zama daya yanzu wa zan yi wa kwalliya na zama shi ya zama ni to akwai matsala ba yadda za a yi mace ta zama namiji to amma da mu kika daina kula da kanki kika daina shafa turare kika daina kwalliya kina ganin kin tsufa saboda kin kai shekara kaza ko kin haifi yaya kaza to dole mijinki zai rinka yi miki kallon kamar ba mace ba kamar wata namiji namiji an gane ko shi yasa zaka ga matan Larabawa ba sa taba tsufa a wajen mazajensu da irin matan India yanzu zaka iya dauko ba Larabiya ko ba India ai shekara 60 amma ka zo ka gwada ta da ai shekara 30 anan ka ga ta fi ta kyau saboda me kula saboda su ba sa taba jin cewa sun tsufar da ba za su sa turare ba sun tsufar da ba za su gyara jikinsu ba wannan yana cutar da yawa daga cikin matayenmu kuma wannan yana daga cikin abin da yake sa da yawa mazan ku su rinka fita waje suna kallon wasu matan zaka ga wata matar da wani namijin yake kulawa a waje bata kai ɗaya bisa goma matarsa ta gida ba amma me yasa tafi dauka hankalinsa abu ɗayan bi ne ta gidan ya saba da ita daka yana neman canji Allah da ya halicci maza ya san me ya halitta fa a cikin kayansa a cikin bayinsa tunda Allah ya halatta wa maza su auri mata hudu to ya san me ya halitta a cikin su daka ɗan namiji yana da irin waɗannan halittar wanda dole mace sai ta kula da su wani lokaci su mata sukan dauka cewa da zaran namiji ya ce zai kara aure to kawai wai su sun gaza ne ba gazawa bace halitta ce haka Allah ya yi dan ɗan namiji bata sai ta zo ta yi ta kuka me na gaza maka me na kasa maka ba abin da kika gaza masa ba abin da kika kasa masa yanzu mutun yana cin nama amma zai ga data kuma ya bar nama ya ci data ko shi da nama gundura canji musamman ɗan namiji iyayenmu mata ku fahimci wannan sai ku samu sauki to a ƙarshe shine shawarar da zan baka idan duk ka bi irin waɗannan hanyoyin ka tabbatar ba za a samu sauyi ba zuciyar ta ki ta komo soyayyar ta riga ta gama mutuwa ta gama fita to ɗayan bi ake kuma dukkan waɗannan abubuwan daɗin su wanda za a gudanar na addini ko na rayuwar aure zaka samu manzo Allah sai da ya fara gwadawa dan a dauki sample daga wajensa ubangiji ya ce wa inimra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhi ma ay yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair duk lokacin da mace ta gane mijinta ya kosa da ita ya gaji da ita mace tana iya fahimtar haka ta tabbatar yanzu ba a gabanka take ba to sai Allah madaukin sarki ce tai maza ta je ta nemi ay sulhu sulhun nan shine ta sariyawa da mijinta wani haƙi idan da ita ta hana shi aure ita yake tsoro ta ce na baka damar yi aure ta ma nemo mar to zaka ga namiji ya dawo yana ashe ma wanda aboki ya tafiya ce to sai daga mata kafa ko kuma idan kai ka banni haka ina amsa sunan matarka ko ka mutu ka banni ko in mutu in baka shikenan tun daga nan sai magana ta kai bi yake yi da na Aisha da na Sauda shine Aisha take cewa ban taba ganin mace mai wayo ba madaukin sarki ya samu dace Allah madaukin sarki ya sa yadda muka zo farkon wannan karatu lafiya mu ga karshen sa lafiya muna gode masa bisa ga wannan ni'ima da ya mana dai abin da muka gudanar na alkhairi Allah ya sa mu yi tare a cikin lada wadanda muka yi kurakurai kuma Allah madaukin sarki ya ce mana to ni dai nazo iya gabata ina ganin na cinye lokacin da bayar bukatar in yi karatu karatu ba zai yi ba amma kafin mika damar magana da Allah ga malam limamin wannan masallaci ne albarka malam Umar kenan to ina jin zan gudanar da marabtar wasu daga cikin manyan baki tare da yin waɗansu bayanai takaice tare da mika godiya ga bangarorin da ya kamata a gode musu bisa ga ka'idar Allah madaukakin sarki cewa duk wanda ya maka alkhairi ka kyautata masa kai masa addu'a ko da ba za ka iya masa sakayya ba hal jazaul ihsan illa al ihsan manzo Allah kuma yace man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah duk wanda kuma mutane suka yi masa alkhairi baya cewa nagode to ko Allah ne mai masa baya godiya domin Allah in zai maka alheri ta hannun bayinsa yake biyo waye maka to in baka yaba masa ba shi ma Allah baka yaba masa ba to muna fatan Allah madaukin sarki ya bi mu yabawa da farko ina mika godiya ta musamman ga Allah mai girma da buwaya wanda ya bani lafiyar da har na gudanar da wannan Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata gare shi daga farko da tsakiya da kuma ƙarshe a mataki na biyu ina mika godiya ga iyayen wannan majalisi musamman shugaba na kwamitin wannan masallaci mai albarka Alhaji Muhammadu Bayranga Jada matawallan Adamawa Allah ya kara masa lafiya da shi da dukkanin membobinsa na wannan kwamiti ina mika godiya ta musamman ga limaman wannan masallaci mai albarka da kuma ladanan waɗanda mun ga karamci mun zauna zama na zumunci zama na ƙanƙuwantaka kamar yadda ya gabata a shekarar da ta wuce Allah ya saka musu da alkhairi yadda Allah ya hada zumuncin mu a duniya ubangiji ya sa mu kasance masu zumunci har zuwa aljanna amin ina mika godiya ta musamman ga alaran ma wanda ya taimaka mun wajen gudanar da karatun Allah ya saka masa da alkhairi amin ina miƙa godiya har ila yau zuwa ga abokan faɗitashin nawa Malam Isa driver da kuma Malam Abubakar shugaba ɗan agaji wanda ba sa gajiya kullun ina gama karatun safa su dauke ni su mai da ni kuma na rana yazo su dawo su dauko ni haka dai tun farkon wata har yanzu Allah ya saka musu da alkhairi muna miƙa godiya ta musamman ga ƴan media musamman Malam Umar wanda taron anan muka zo muka tadda shi bare ma haka muke wannan gogormaya da shi da Malam Bello bana ma kuma Allah ya sake ba mu dama sai kuma wadanda muka taho da su daga Kano kamar Malam Mudassir da kuma Malam Abubakar Alaba da Lada wanda za ku ga yana ta magana ina cewa ya shiru yake shiru sannan ga iyayenmu dattawa na wannan majalisi irin su Kanal Habibu da dukkanin waɗanda suka rako shi a yau suka zo don su sa mana albarka wanda shekarar da ta wuce a nan inda yake zaune tsawon wata haka muka ci gaba da gudanar da wannan tafsiri tare da shi bana kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa da'awa ta ƙara faɗaɗa da haka an je an sake kasawa an tsare a wasu wajajen kuma don dai da'awar ta gudana wanda a jiya na san suna tare da Dr. Abdulrahman Sani Yakubu wanda shi ma ya rufe nasa tafsirin a jiya to Allah madaukakin sarki ya ƙara tsawon rai mai albarka amin ya ƙara wa rayuwa albarka amin ya ƙara lafiya kuma ya ƙara wa zuri'a albarka to haka nan godiya ta musamman ga bakin da suka kawo mana ziyara ga sunan da yawa a bayana akwai Alaran Mamalan Sani Ninshawi ɗaya ne daga cikin limamai na National Mosque na watan azumin Ramadana don gudanar da sallolin dare wanda muna tare da shi a matsayin uba daga jihar Kano yakan zo duk wannan lokaci yakan zo yin azumi a wannan gari don jagorancin sallah a masallacin National Mosque to ya albarkace mu shi ma ya zo akwai Malam Abairu wanda shine shugaban ɗan team na media ɗinmu kuma commander na ƴan agaji na dala local government shi ma wanda ya tattaki tun daga Kano jiya suka zo da shi da Malam Sani sannan akwai Malam Musa kamar yadda nake gani abokin karatu na ne wanda shi ya gudanar da tafsiri a masallacin Darus Salam shi ma gashi ya zo sannan abinda nake tsammani akwai Malam ashe ga Dr. Abdulrahman din ma ya zo akwai Malam Abubakar a Malam Muhammad Kabiru Sa'id wanda ina kyautu san ya halatta yana bayana to ga Malam Asadul Islam da yake dai biyonci sun zo ne bayan na riga na hau kujera to ba hango su nake ba waɗannan duk bayan Allah sun zo don su albarkace mu kuma su kasance tare da mu wajen rufe wannan karatu mai albarka la'alla mutum ɗaya biyu zan ba su gaisa da ku yi mana kalmomi na zumunci kuma su albarkace mu kafin mu cike ta hanyar miƙa abin magana zuwa ga su kwamiti na wannan tafsiri amma gaban haka muna miƙa godiya ta musamman ga waɗanda suka ɗauki nauyin sanya waɗannan karatuttuka a kafafen sadarwa na gida da kuma na waje ina nufin na nan Abuja da kuma na sauran jihohi akwai Dr. Alhaji Ibrahim Gerawa MD Gerawa wanda ya ɗauki nauyin sa wannan tafsiri ɗin a wasu gidajen rediyo a jihar Kano akwai tsohon ɗan majalisa na tarayya mai wakiltar Gaya da Ajingi Honorable Abdullahi Mahmud Gaya wanda shi ma ya ɗauki nauyin sawa a jihar Kano akwai Dr. Anda Aliyu wanda yake ɗaukar nauyin sawa a jihar Bauchi FM Azare akwai chairman party na APC Dr. Abdullahi Umar Ganduje Hajimin Islam wanda ya ɗauki nauyin sawa a Channel 5 NTA sannan kuma akwai Dr. Maria Bunkure karamar ministan Abuja wacce ita ma ta ɗauki nauyin sawa musamman tafsirin iyaye mata a nan garin Abuja wanda Rahama Radio suka yi ta sakawa dukkan waɗannan da ma wasu wanda ba mu sani ba muna roƙon Allah da sunayensa kyawa da sifofinsa maɗaukaka Allah ya saka musu da alkhairi dukkan bukatunmu da nasu na alkhairi Allah ka biya mana dukkanin damuwoyinmu Allah maɗaukakin sarki ka yaye mana Allah ka sanya wannan ibada da muka yi ta zamo karɓaɓɓiya kuma ta zamo sanadin tsira a gare mu a ranar gobe alkiyama. Wannan shine jawabi na karshe wanda a yanzu zan nemi malam Muhammad Kabiru Sa'id wanda ya kawo min ziyara muna saka da karatun a wata rana. To amma sai na sake roƙon sa nake kai hakuri ranar da zamu rufe da Allah ka sake dawowa. Mun yi ziyarar juna da shi ta fuskar karatu, ni ma na kai masa ziyara inda yake gudanar da tafsirin sa. To da haka zan so ya tofa kalma ɗaya biyu a matsayin sanya albarka. Wannan shine abin da zamu tafi zuwa gare shi a yanzu.
السلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسلم سنة جلال الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن بعد ماذا يأتي من غير زون إن شاء الله أبو بكر سنتم غنيبا da bai kamata a ce zai zauna kusa da malam Fadiyana ba. Haka dai kai ziyara majalisi na tafsiri to ranar tafsiri bar masala ne. Malai sai ya zo tofa bakin albarka ne yace na wani mutum da malai yake na yi ba wannan. To da izinin Allah ta'ala duk abin da malam ya kokari ya karantar da mu a wannan Ramadan muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu yi amfani da shi kuma Allah ya sa ya zama to sanadiyan tsirani a gare mu. Duk abin da malai ya karantar na Qur'ani kokarin da duk sauran malamai suke yi a tafsiri da tashin Ramadan na tafsiri suna kokarin ya sa alaƙantar da mutane da Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskan Qur'ani. Domin duk abin da mutum zai yi a matsayinsa na musulmi idan bai bi Qur'ani ba gobe kiyama ta bi wajibi. Kuma duk mutumin da aka karanta masa ayoyin Qur'ani aka fassara masa fassara ingantacce sannan bai aiki da shi ba koda zai je ga wutar jahannama ne ya dawo bai masa amfani ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau tara yudhifu ala an-nari fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mujrimin. Allah ya ce bada lahum ma kanu yakuna min qabl wa law qula ahadun ma kana wa innahum lakadibun. Ya za ka gani lokacin da aka tsayar da su a gaban wuta da za ka ga mutane suna tsaye ga wuta ga mutane lokacin da Allah ya tara mutane za ka ji suna cewa da an mayar da wannan duniya mu koma mu ce ba za mu kai su ga ayoyin Allah ba za mu yi imani da su. Allah ya ce bari ya bayyana a gare su da abin da suka ce suka karanta su a koyo ko da an mayar da su gidan duniya da sun koma ga abin da aka yi su. To duk mutum da Qur'ani bai zama ko masa wa'azi ba to har kiyama ne zai ga wuta ya ba zai zama ko masa wa'azi. Don saboda haka Allah subhanahu wataala abin da ya so kar mai karfi mu'jizar da take shiryar da zuciya ce na Qur'ani kuma shi ne malam ya ta shayar da mu a wannan mata. Allah ya ce da Qur'ani na an so kar da shi ga duwatsu da sun tsatsa ne lau an zanna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytu khashi'an mutasaddiyan min khashyati llah tafkila wa tilka amsalu min mu'jizatin nas da annabi ya tafakkaru. Dan haka duk abin da Allah ta'ala ya karantar da mu a Qur'ani ta fuskan wahayi da ma da ya karanta da muna roƙon Allah ta'ala Allah ya samu amfani da shi. Sa'annan alaƙar mu da malam cin ba a nan ba malam cin a Togo muka san juna ina daga cikin wanda suka taɓa gayyatar sa Togo ya je mana wa'azi kuma wa'azin da ya amfana sosai sakamakon haka an samu samari da yawa da suka rungumi sannan Allah ya saka malam da alheri. Wannan duk abubuwan da malam ya karantar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi adama a gobe kiyama ka same shi a gidan aljanna. Ba kawai ta magana zan yi ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. To malam Muhammad Allah ya saka da alkhairi. Ana daga sanar da ni akwai Alhaji Abubakar Kantin Sauki wanda ya dauki nauyin sa wannan karatu a radio Sarauniya Maradi Niger Republic. To shi ma muna yi masa addu'a da fatan alkhairi Allah madaukakin sarki. bakinsa na alkhairi kuma ya yi masa dukkanin damuwoyinsa. To sannan ya ɗan kuwa tausiya ta a ƙarshe. Akwai da yawa daga cikin mutane da wannan azumi da aka shigo sun yi ƙoƙari, sun yi himma musamman wajen halartar wajajen karatu. Sun samu fa'idoji da yawa na ilimi, sun samu guzuri mai yawa na abin da za su bauta wa Allah. To ku sani ire-iren waɗannan majalisai ba sai a iya Ramadana ake yin su ba. Kuma ka san addinin ka, ka san yadda za ka bauta wa Allah ba sai a iya Ramadana ba. Lazumi ne matuƙar muna so mu mutu mu je mu game da Allah lami lafiya, to sai mun abokanci irin waɗannan wajaje, wajajen da za a rinka sanar da mu wane ne Allah, menene manufarsa ta halittarmu, ya za mu bauta masa, ya za mu gyara rayuwarmu, ya za mu yi ibada. To dole ne mu lazumci irin waɗannan wajaje har bayan Ramadana. Da yawa daga cikin mutane sun yi kwazo, sun yi himma na ayyukan alkhairi a Ramadan, kama daga kansa azumi, karatun Alƙur'ani, an gane ko, sadaka, sallar dare da makamantan haka. Amma waɗansu mu tsammaninsu a iya Ramadana ake wannan, in Ramadana ya wuce kuma shi kenan. Akwai da yawa daga cikin mutane wanda sun daina ayyukan saƙo shigowa Ramadan, amma yanzu wasu Allah Allah suke Ramadan ya kare su sake komawa gidan jiya. To wannan asara ce da tabewa kwarai da gaske. Mun yi gaba kar mu yadda mai baya. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ubangiji yake kar ku juya baya sai ku yi asara. Yanzu ka koyi karatun Alƙur'ani, ko ka dore, koda ba za ka iya yin irin na Ramadana ba, to amma kar ka daina duka. Ka koyi sallar dare, ka dore, koda ba za ka iya yin irin ta Ramadana ba, to kar ka daina duka. Ka koyi sadaka, ka koyi halattar sallar jam'i. Wannan shine darasin da Allah yake so mu dauka a Ramadana. Ka daina wasu ayyukan sako, to karka yadda ka koma. Kun rabbani wala takun ramadani. Ka zama mai bautar Allah ba mai bautar watan Ramadana ba. Duk mai bautar Allah to ya san Allahn Ramadana shine na Shawwal, shine na Zulqa'da, shine na Zulhajj, kuma yana hisabi a dukkan watanni, kuma yana bada lada a dukkan watanni. Amma mutumin da bai san Allah ba sai a Ramadan, bai bauta wa Allah ba sai a Ramadan, bai guje wa sako ba sai a Ramadan, to wannan mai bautar Ramadana ne ba mai bautar Ubangijin Ramadana ba. Daka wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankafa. Kar ku zama kamar wata mahaukaciya da aka yi a Makka, ta tukka saƙanta da kanta da yamma da safe, da yamma kuma ta zo ta ware ta. Allah ya ce kar ku zama kamar haka. Daka ya ɗan uwa masu albarka, malamai suna cewa ana gane mutumin da Allah ya datar da shi a Ramadan, ya dace da duk alkhairar Ramadan bayan Ramadan. Ta yaya? Ta hanyar in ayyukan alkhairi ne a gaba ka daina duka ba, idan ayyukan saƙo ne ka bari a gaba ka koma duka ba, to wannan ya nuna ka dace da Ramadana. Domin a ka'idar Allah idan kai masa aiki ya karɓa, to yana ƙara maka damar ka ci gaba da yi. Amma idan kai aiki Allah bai karɓa ba, to sai ka koma kamar wanda bai taɓa yi ba. To wannan kuma ba ƙaramar asara ba ce, ba ƙaramar taɓewa ba ce. Ina roƙon alfarma kwaya ɗaya na in sake ba da dama ga Dr. Abdulrahman, shi ma ya tofa mana kalma ɗaya biyu, daga nan sai mu naɗe kayan mu mu janye, sai kuma Malam Umar ya zo. Dr. bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأول والآخرين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى مدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يرد مال من ذي قبات الفدي nima gaskiya ba na zo ne da ce wani abu ba, na zo na zo na kasa wani Umar yace sai na hawo kan kujera, ni ban ma so mallam ya gani ba sai an gama karatun. yasa na zauna a gata an hadiya kace ni zauna kujira Allah ya sanya mai asa Allah ya zunta mu da ikhlasi magana da malam ni ita zan mai ne tata amma zai yi wa ta wata fuska kuma a guje ba zan tsare ku da yawa ba na saba cewa a wurin karatu da muke yi a masallacin mu kuma abin da ya bani sha'awa akan makalla akwai wanda a masallaci ba sa ne shin ka tafata kullum ina ganin fuskokin su yau in zo nan sai na gan su sai na ji farin ciki a raina abin da ya faranta mu shine waɗannan ɗaliban ilimi ne kuma suna neman ina ne gaskiya take tun da ɗalibar nawa to ai bari su laliba ina ne ba ilimi ba su je na ji waɗannan ina nan akwai alkhairi tare da su don haka albarka wata ramadan kamar workshop ne wato wani ɗan taƙaitaccen lokaci ne da za ka koyi kai caje imaninka ka koyi aikace-aikace na alkhairi kamar da malam ya faɗi ka saba da majalisar tafsiri to idan azumi ya wuce shikenan ka bar qur'ani ka bar karatu kenan sai azumi ya zuwa ba ka san cewa ne mai ilimi wajibi ba ne ya tabbata ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duniya na kuma والكون فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما النبي صلى الله عليه وسلم في دون أن بعد أن تلعب السياسة فمن ذلك استيطة ما الله يلا أتيش سي أبطو الله سي أقول لك إذا لا لك أبطو الله سي هو إجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعالما سي مالني ومتعلما سي هو مالني كذا كيوا سا فكسامة كاسفين دي بيون shirba da nuna haliban mutalima kuma da ni kudare sai da ke zama da mai hanci kai ka kore shi a masallaci kai ka kore shi a karatu abin da zai baka hauki da wani ciki shine za ka ga wuraren da aka sa karatu ba ma gare ba ko baya bayan asuba wallahi ma da wasu ba sa iya zama su su saurari karatu nishin shi yana da hawa mai shi yana da kasuwa ba shi da lokaci ba shi da lokaci amma idan suka taso suka ga masallah musamman salat asuba in suka je mafarqu tariq ga hanyar gidan wucin ga hanyar gidan wucin sai su rabin awa a tsaye har an gama karatu masallacin ma an zo an same su su ba su amfana ba kuma ba su abin nan ba su za su na kira wannan su kullu ne babba ya kamata ka farka ka san inda ka fito ko kuma inda za ka ci neman yi ya da kyau ko in ce wajibi ne ba wai ne ba ana da baka bane wajibi ne duk wani musulmi kuma ne ta bata hadisi kuma ka ji Annabi sallama ya ba mu labarin cewa duk wanda shi ba malami bane kuma ba dalibi bane shi ne ne ba wanda ya ce zama shi ne ko hadisi ne ya ce saboda haka in mun fara albarka ka saba sallah cikin dare yanzu ma a maimakon kai sha dai ma kusan a cikin da ya ke kai goma da farko sai ne ke goma a cikin dare Annabi sallallahu alaihi wasallam shi sharaful mu'min ya mu bille girman mu'mini da mutuncin sa shine rika tsaya da dare da ta bada hadisin Abu Dawud Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yutru haqqan ala kulli muslim wa man sha'a minkum an yutra bi khams fa liyaqal wa man sha'a minkum an yutra bi thalath fa liyaqal wa man sha'a minkum an yutra bi wahidatin fa liyaqal Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato shi sallar mutuni ko kuma ita sallah ta mutuni wato kuma wata haƙƙi ne babba sallallahu alaihi wasallam yace wajibi ne shine magana haƙƙo hakki ne babba wanda idan mutum ya bar shi yayi asara wanda ba asara ta take ta akan kowane musulmi shi yasa ya ce kaka rako da yawa ya ce wanda ya so ya yi wutubi da sallah rako iya biyar ne amma kada dare ya yi hakki ya fitar ba yi sallar mutubi ba ba mai sallar da rawa mun sha abin kuma yi fitar da dala da bare ka ya ce idan ka so ka yi sallar raka uku ma amma dai kada dare ya fitar ba yi ba ya kare shi mun sha abin kuma yi fitar da wa ya ce fitar da raka daya kake dare ne sai shi ke da baka yi ba da ta daya da dan za ka lura saboda muhimmancin sallar wajibi ko an kira sallar asuba lokacin da aka ce kada ayi wata nafila sai ka ta fajr to shari'a ta ba da dama sabba da suna yi a duk lokacin da ake ayi idan ba ku yi ba ko an kira sallar da ke zaka daya ne kai ta malamin fiqh idan ka dawo muktasar akan makalla malamin fiqh suka ce idan ya rage sauran kamar misali rana biyu ce ta fito misali da ka auku ko za ka yi jira a ciki idan za ka fita da lokacin sana da za ka ta to amma kana da lokacin da za ka yi raka a uku to aka ce kake wuce ki wuce ki sannan ka yi ta asuba kai dai da ni ya wahi da ke wuce ba wannan yana da muhimmanci ga karatun Alkur'ani. Zan tsaya a nan saboda na san ba wuri na wani kuma kada ku cika ku karatun Alkur'ani abu ne mai muhimmanci mai kalala. Yana da muhimmanci, yana da kalala, kuma yana da albarka. Yana da za ka samu ƙarfi da kwari a cikin zuciyarka idan kana son karatun Alkur'ani. Kuma karatun Alkur'ani ne shi ne ibada guda ɗaya wadda shari'a ba ta yadda ka bar ta duk halin da kake ciki. Duk halin da kake ciki shari'a ba ta yadda ka bar karatun Alkur'ani ba. Duk da wasu malaman sun fassara shi akan sunnar mutuni, in ma sunnar mutuni ne ake an karatun Alkur'ani duka ne ana yawo ne a cikin abu ɗaya a halaka ɗaya. Allah ya ce na rabbaka ya rabbana annaka tadhunnu annana nusiru fi al-layli wa nusiru fi al-nahari wa barakatun min alladhina ma'ak wallahu yaqdiru al-layla wa an-nahara. Sai ce alima an lam tuhsu kutiba alaykum. Allah ya sani ba za ku iya ba Qur'ani iya haƙƙin sa ba tun kafin ku ba ma ya yi. Amma ce ka fara umma ce sani Qur'an, amma ne ko yaya karanta abin da ya sauka ga da Qur'ani ne ma alima sai ku ne kuma ba kar ku ba shi labari ya san cewa a cikin ba'u marasa lafiya. Wa aka nuna yadda mutum na fashin ku akwai da suke kai kawo a bayan ƙasa suna neman abin a wato abin da za su kai baki suna neman abinci. A ofis suke zuwa, kasuwa yake zuwa, a garin ma yake bari. Allah ce bi ya sani kada ku ba shi labari. Wa aka nuna ya ba shi mai fi sabilillah ya san wasu kuma suna can fagen dada suna kwamawa da abokan gaban Allah. Sojoji ne suna yaƙi domin ɗaukar mu Allah. Allah ce bi ya sani kada ku ba shi labari. Amma duk halin da kuke ciki yace ne ne. Jama'a wani sirri ne da Qur'ani da Allah ne ya fi maka ba duk halin da kake ciki sai ka karanta. Ya kamata ka tambayi kaina, kai ma ka tambayi kanka wanda wani sirri ne a cikin Qur'ani ba a ya fi maka ba duk yadda kake ciki an ce sai ka karanta. To dan ba mai azan da ba wani Ramadan ba. Ko Ramadan ka wuce ka ci gaba da karanta Qur'ani. Allah ya barka sallallahu alaihi wa sallam barka rayuwa wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dakta Allah ya saka da alkhairi. To yanzu karshen tika tika tik. Bahaushe ya ce idan ruwa ya yi tsami sai akuya ne ya je mu. Kuma wai mai guri ya zo mai tabarma ya naɗe. Wanda zan cike da shi shi ne mai gayya mai aiki ubanmu kuma malaminmu kuma mai majalisi Sheikh Hussein Zakariya. Da haka yanzu zan janye. To Malam Umar ya ce akwai lokacinsa na musamman, daman dai na san wannan hidima ce ta majalisi. To da haka shi Malam Umar shi ne zai zo ya gabatar da malam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيام الله سيدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصول ما تكلم كاسنا شعبين اللامي دوري واحد 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 na yi wannan don mutane kan su mai hausa duk da ke wani hausa yau cewa shi wasu lokuta idan mutane kan su ke zai to ya kori amma yi su zo 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 kansu da su laifin samun kansu na abubuwa da wasu ana wata ara ya sa ke wannan a karatu tun da farko har zuwa yau. Allah ya saka mana da kaina, Allah kuma ya da janna da ya tara da mu cikin wannan wuri. Allah ya sa mu da mun tarwa janna, muna kai mu da juna da yara da tsaron da yarda Allah. Da farko insha Allah za mu kira babban imamu wannan masallaci Dr. Umar Jiyanda da yi jawabi musamman kafin mu je sauran jama'a insha Allah. Dr. Umar Jiyanda
الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسمى هو وإن ذكر جاب في بيان ما كان شمالا وإن رجع ورشي تفسير أولا مثلاتي ثم شكرا لتوشي كاتبون الحديد الشيء وذلك ما هو يجب في البداء إن شاء الله الكريم سيدي وإن ذكر زوجة الكرم قمت إن كان مسلمان أولي وزمن ما لن أكبر وفر رمضان سيئا توشي من تفسير على القرآن وفر رمضان akwai waɗanda za ka ga ana cikin tafsiri ana cikin karatu karatu ya fara nesa sai a kira su a ce aje a janye mota har ya zai kai ga an ijiye doka duk wanda ya riga ya shigo ciki ba magana sanarwa da waɗannan makamantansu muna roƙon wasu ba su ji da dadi ba wasu an ɓata musu rai wasu dai gashi ba mun yi ba ne don cin mutunci ko ainihin rashin ladabi mun yi abin da muke ganin cewa iya iyawa mu ya dace da haka in har mutum ya ji ba dadi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya huci zuciyarsa ya kuma gafarta mana da haka waɗannan malaman kuma da suka ziyarce mu da wannan masallacinsu ne malam da ya yi tafsira a yare 11 ne dai nake gani shi ne ba mu saba da shi ba sosai Allah ya saka da alkhairi mafiya yawan na masallaci masallaci ne na tabbatar da aqida bisa ga tsari da kuma koyar da aqidar don haka duk wanda yake mutumin aqida ne muna marhaba lale da zuwan sanin duk wanda kuma ya kauce muna ba shi hakuri yayin nesa nesa daga wannan masallaci ne mun san an yi lokacin da mun kai makwabtaka da masu zagin sahabbai wanda har yanzu akwai daidaikunsu da muke kusa da su suna cikin waɗannan plazas ɗin da shaurinsu mu sukan shigo ma akwai wata ran da wani ya shigo yana ana sallah shi kuma yana tasa sallar ana sallah shi kuma yana tasa sallar da haka da aka idar da sallah sai muka ce da shi to kai in ba za ka bi namu ba kaurace ma masallacinmu bai yiwuwa muna yi ka zo ka ce za ka yi naku to akan wannan kuma muke haro gobe in har dai muna tare to zo mu hada hannu wajen ciyar da addinin musulunci gaba kamar yadda za mu gani a cikin wannan harabar ana ta kara samun ci gaba na abubuwa da dama wanda kamar wanda suka zo bara babu waɗannan shagunan gashi an samu shagunan don masallacin ta tsayu da kanta yawan roƙon nan muna ta duba zuwa ga yadda za a yi sai dai idan mutum Allah ya sa shi ya kawo da kansa kuma wannan shi ne abin da jami'in assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
manyan baki da su talibci a wannan rufe wannan karatu na tafsiri a irin su Senator Umar Kurfi su honorable shi wanda yake abin yake representing shi chairman na committee wannan masallaci honorable Fulata daga Jigawa da kuma sauran malamai da suke nan su shi Colonel Shaibu da sauran su Allah ya saka mu kowa da alkhairi insha Allah za mu kira shi honorable Fulata wanda shi zai yi jawabi a madadin chairman da kuma committee wannan cibiya na Usman bin Affan. Assalamu alaikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم يوم السلام عليكم أمدد شغبان شن ونن مسلاشي شغبا ياجي هجي ياجي مكا ياجي هنا أيكين عمره a shi yasa zan gabatar da wannan inda ba dan haka ba da ni ba zan zauna na da ɗaya daga cikin ɗan kwamiti na masallaci ne muna godiya ga dimbin al'umma da ta taru a nan masallaci kuma muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon ganin wannan rana irin kamar me kamar wannan a nan wannan masallaci idan an tuna malam bara mun nemi ai mana addu'a kan abubuwa guda biyu ko uku na farko mun nemi addu'ar ayi Allah ya shiryar da mutanen da suke zuwa masallaci dan su zalunci masu zuwa ibada masu zuwa masu sata takalma wayoyi yankan aljihu da sauransu to kafin mu shigo nan na tambaya bana yaya ake ciki malam an tabbatar mu cewa ba wanda yayi kawo korafi cewar an sace masa takalmi ba wanda ya kawo korafi an sace masa waya ko an yanke masa aljihu kaga addu'a ta karbo na biyu malam mun nemi ayi addu'a ba rai haka ana cikin tsanani gero yana 100,000 masara ma yana 100,000 mun roki malam ai mana addu'a Allah ya kawo mana sauki alhamdulillah bana gashi ana cikin azumi gero yana 40,000 abubuwa sun sauko wannan yin Allah ne ba yin wani bane ko har abada amfani dama na zuwa majalisi irin wannan shine akwai abu biyu karatu na hani da kuma kara umarni na ayi idan kayi dan kanka kai idan ka ki dan kanka ki ba kada malam da komai ba malam shi ya sauke nauyi na ilimi umarni ya sada umarni na wa wanda halice mu wanda ya sauka da Qur'ani in kayi dan kanka idan ka ki ma dan kanka alhamdulillah da fatan mun amshi abin da aka karantar mana kuma da fatan cewar za mu ci gaba da kiyaye abubuwan da aka ce mu kiyaye kar mu yi za mu ci gaba da kiyaye abubuwan da aka ce mu yi daga nan sai mu zauna lafiya kasar mu ta zauna lafiya da fatan kuma Allah
daga jihar Jigawa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da kullun cikin ayyuka na alkhairi Allah ya biya da aljanna akwai masu halattan wannan wuri akwai dattawa akwai matasa akwai sa'anni na mako to bazani bane zan sa kaina cikin ina ne mala bakar cikin dattawa cikin dattawa ne to Allah ya saka mu kowa da alkhairi zamu amfani da wannan dama mu kira ɗaya daga cikin mahalatta wannan zaune kuma yana tsaye kuma kodiyo shi ana karatun tafsiri da shi har aka gama wanda zai yi jawabi a madadin sauran masu halattar wannan tafsiri shine barista Bala insha Allah zai ce mana wani abu a madadin duka dattawan da kuma matasa har ma da yara ƴan uwana Allah sabu da ci
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخ بسم الله الرحمن الرحيم ما غير ما تشاء من نوان مسلاتي دوكان mai girma chairman na wannan masallaci da dukkan manyan baki da suka halarci rufe mana wannan gagarumin tafsiri da muka yi a wannan babban watan Ramadan. An yi mini kabun kazan kuku ne, ina zaune a can kawai sai aka zo aka ce mai aini ne zan yi bayani a matsayin masu sauraro ba tare da sani ba. So bana zargin su, watakila sun ga cewa zan dan iya tabuka na wani dan kadan, sai yasa suka gaice ni. Na tabbata dukkan mu masu sauraro a nan muna da manufa da muka haɗu a kai guda ɗaya. To wannan manufan namu ina tsammanin cewa bai wuce manufan da yake sura Adh-Dhariyat aya na 56 ba. Wannan manufan namu shine inda Allah Ubangiji Madauke Sarki yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah bai halice mu ba da mu da jinnu sai domin mu bauta masa shi kadai. So duk wanda ya yarda da wannan ayan, ina tsammani ya zo wannan wurin ne domin ya samu ilimin yadda zai bauta Ubangiji yadda ya kamata a bisa ga sunnan manzonmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'an nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zama daga cikin mutane guda hudu amma kada ka yarda ka zama cikin na biyar. Wato wannan magana yana cikin majma'a az-zawaid na Ali ibn Abbakar al-Haythami a volume na 1 shafi na 122, inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai ka zama malami ko ka zama almajiri ko ka zama mai sauraro ko kuma ka zama mai son su, amma kar ka yarda ka zama na biyar. Kai ba malamin ba, kai ba dalibi ba, kai ba ka saurare su kuma sa'annan kai to asarirre kenan na gaba ɗaya shine wanda ya zama na biyar din. In ji wa daga bakin wa, bakin manzonmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ba tare da wani ɓata lokaci ba, ina fatan wakilcin da aka bani na represent na masu sauraro, ina fatan na yi shi yadda ya kamata. So muna godiya ga malam, muna so Allah ya ƙara wa malam tsoron rayuwa, ya ƙara masa basira, ya ƙara masa imani, sa'annan ya bashi iko kullum ya zo ga birnin Abuja a wannan masallaci ya dinga karantar da mu addinin musulunci. Mu sa'annan mu masu sauraro kar mu tsaya a sauraro, ya zama duk abin da muka saurara mu ɗabbaga shi. Allah ya ba mu ikon ɗabbakawa. Allah ya sa mu sadu da yarda Lailatul Qadr. Dukkan alherin da ke cikin wannan watan Allah ka ba mu. Dukkan sharri bala'i masifa Allah ya kore mana. Ya Allah muna roƙo ka kai malam gida lafiya, ka haɗa shi da iyalan shi da kuma dukkan waɗanda suka zo nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum. Je a guje, a nan zan kira ɗaya daga cikin baƙinmu duk da ba baƙo ba ne, kuma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin wannan masallaci ne, shi retired Colonel Shu'aibu, don ya ce wani abu ta abin. To shi kenan, to shi kenan, tun da mana wannan taro da ya jawabin godiya. Jawabin godiya da kuma na wannan masallaci ya gabatar da abu. Amma algawatu malam, kafin kai jawabi, zan so yin amfani da wannan dama in isar da saƙon ƙungiyarmu na Muslim Professionals in Da'awa MPD, koran nan da na malam Sheikh Abdullahi Balalau, malam yake cewa ne ne MPD. Na san MPD sananne ne ga mafi yawan mu a nan, Muslim Professionals in Da'awa ƙungiya ce da take a shiga wurare.